This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan asariya da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfi Hashin Gumal tare da Muhammad Hafiz Babalar da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi 9 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hafiz ba muka nan labarai.
Kungiyar Hamas ta saki ƙarin mutum uku ‘yan Isra’ila da take garkuwa da su. Kana ita ma Isra’ila ta mayar da martani da sakin fursunonin Falasina 183. Babbar hukumar tsara harkokin tattalin arziki ta ƙasar Sin ta faɗa a yau Lahadi cewa tana ɗaukar matakai na rage tallafin da ake bayarwa na ayyukan makamashi mai tsafta. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.6 da ta afku ta girgiza tekun Caribbean a kudancin tsibirin Cayman.
To kanin labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a yi cewa ƙoƙarin farfaɗo da al'adu da ɗabi'un Hausawa. An gudanar da wani taron ƙara wa juna sani a birnin Kanan Dabo.
Mun zo na mun dade kuma muna tunani za mu yi farfaɗo da al'adu da kyautata zamantakewa mu dawo da martaban mu da aka san mu.
Haka kuma a yau muna ɗauke da shirin dandalin 'yan jarida wanda za mu kawo muku, sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu aruki aiko mana ta email. To amma fa duka sai mun fara da cin kashi na farko na labaran duniya ta kunna.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Kungiyar Hamas ta saki ƙarin mutum uku ‘yan Isra’ila da take garkuwa da su. Kana ita ma Isra’ila ta mayar da martani da sakin fursunonin Falasina 183. A musayar fursunoni ta baya-bayan nan a matsayin wani bangare na zagayen farko na shirin tsagaita wuta mai rauni. Wannan ne karo na biyar da aka yi musaya tsakanin Hamas da Isra’ila don fara shirin tsagaita wuta a watan da ya gabata. Wannan dai yana zuwa ne yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke tallatar da shirinsa na mallakar zirin Gaza. A halin da ake ciki kuma, ma'aikata biyar 'yan ƙasar Thailand waɗanda suka shafa sama da shekara guda a matsayin ana garkuwa da su sun isa birnin Bangkok a ranar Lahadi. Mutane biyar ɗin sun samu tarɓa daga iyalansu. Ministan harkokin wajen Thailand Maris da jakadan Isra'ila a Thailand Orna Sageb a filin jirgin saman Subarna Bahumi na Bangkok. Babbar hukumar tsara harkokin tattalin arziki ta ƙasar Sin ta faɗa a yau Lahadi cewa tana ɗaukar matakai na rage tallafin da ake bayarwa na ayyukan makamashi mai tsafta bayan da aka samu bunƙasar kafa na'urorin samar da wutar lantarki mai amfani da rana da iska. Ƙasar Sin ta karya tarihinta na sabbin na'urori masu amfani da hasken rana da ta kafa a shekarar 2024. Inda ƙarfin kafawar ya kai kashi 45 cikin 100 daga shekarar da ta gabata. Yanzu ƙasar Sin tana da kusan GW887 na wutar lantarki da aka girka daga hasken rana, wanda ya ninka ƙarfin na Amurka fiye da sau 6, a cewar bayanai daga hukumar makamashi mai tsafta ta duniya. Ƙaruwar kafawar na nufin Sin ta cimma burinta na shekarar 2030, shekaru 6 kafin lokacin da aka tsara. Abin da ke nuna saurin yin amfani da makamashinta mai tsafta a lokacin da shugaba Donald Trump ya janye Amurka daga yarjejeniyar sauyin yanayi ta birnin Paris karo na biyu, tare da yin alkawarin sauƙaƙa aikin haƙo mai da iskar gas. Hukumar raya ƙasa da yin gyare-gyare ta ƙasar Sin, wato NDRC, ta ce tare da hukumar kula da makamashi ta ƙasar Sin sun fitar da sauye-sauye na daidai da kasuwa kan manufofi da ake son ƙarfafa ayyukan makamashi mai tsafta. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sam Nujoma, dan gwagwarmayar ‘yancin kai wanda ya jagoranci Namibia samun ‘yancin kai daga mulkin wariyar launin fata na Afirka ta Kudu a shekarar 1990, ya kuma yi shugaban ƙasar na tsawon shekaru 15 ya rasu, yana da shekaru 95 a duniya. Ana girmama Nujoma a ƙasarsa a matsayin uba mai kwarjini wanda ya jagoranci al'ummarsa zuwa ga demokuraɗiyya da kwanciyar hankali bayan dogon mulkin mallaka da Jamus ta yi wa ƙasar, da kuma yaƙin neman 'yancin kai daga Afirka ta Kudu. Sai dai duk da hazaƙarsa da gina ƙasa a gida, Juma yakan fito a kanin labarai na kasashen waje saboda zafafan kalamansa na kyamar kasashen yammacin duniya. Yayi girarin cutar kanjamau ko AIDS, wani makamin halitta ne da mutum ya kera, kuma a wasu lokuta yakan yi yaki da luwaɗi.
To nan ba da jimawa ba, Hafiz zai sake damuna da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan an gudanar da wani taron ƙarawa juna sani a birnin Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya domin ƙarfafa faɗakarwa kan yadda al'adu da ɗabi'un Hausawa suke ƙoƙarin disashewa duk da ƙarin karɓuwa da harshen Hausa ke samu a faɗin duniya. Manazarta na cewa Hausawa suna ci gaba da watsi da al'adu da ɗabi'unsu na kaka da kakanni. Barka Bashir na ɗauke da wannan rahoton.
Harshen Hausa yana kan gaba a cikin harsuna da ake amfani da su a kasashen yammaci da tsakiyar Afirka da suka haɗar da Najeriya, Niger, Sudan, Chadi da Cameroon. Sai dai zuwan zamani ya sa harshen na Hausa da wasu al'ada na Hausawa suna fuskantar barazanar gurɓata ko ma ɓacewa baki ɗaya a wasu wuraren. Wannan dalili ne ya sa ƙungiyar fafatuka ta Aike Women Initiative ta shirya taron ƙarawa juna sani da baje kolin sutura. Abinci da kayan tanɗe-tanɗe, tukwane da ma saƙa irin ta gargajiya na Bahaushe. Amina na Madisambu ke jagorantar wannan ƙungiya Aike Women Initiatives.
Lallai mun zo na mun dade kuma muna tunani me za mu yi mu farfaɗo da al'adunmu, mu kyautata zamantakewarmu, mu dawo da martabarmu, mu dawo da asalin cinikanyarmu da aka samu da shi, domin mun duba mun ga cewa abubuwa suna lalacewa. Abubuwa da muka sani da yake ba mu martaba da mutunci da ɗaukaka suna daɗa gushewa.
Farfesa Aliyu Muhammad Bunza, wani masanin harshen Hausa, ya bayyana abin da ya haifar da taɓarɓarewar al'adar Hausawa tare da bayyana mafita wajen farfaɗo da ita.
Ɗaliban al'ada mun san duk duniya kowa al'ada ta canza. Saudi Arabia, Larabawa gabaɗaya ne, Turawa ne ma, mutanen Asia ne gabaɗaya, mutanen Afirka ne, abubuwa ta sauya musu al'adu. Na ɗaya, addinan da suka yi yawa cikinsu, akwai Christianity, akwai Islam. Mulkin mallaka shine a tabbatar da harshe da al'adar ɗabi'un Bature a ƙasar da yake mulki. Shigowar kayan sadarwa na irin fina-finai na talabijin na rediyo, wanda wannan fasun zo tun wajen shekara ta 1903 ba yau aka fara ba, ana isa saƙo. To waɗannan abubuwan suke kawo su al'adun da za a sauya al'adun mutane. Na hudu, ilimin boko. Ilimin boko ya ba da ilimin zuwa kowace irin ƙasa, na kowane ɗan ƙasa shi ma ya zo ƙasar ku. Shi yasa gaba ɗaya aƙida ta abincin Bahaushe ta canza gaba ɗaya saboda aƙidar Turawa da zuwa aikin Hajji da kuma zuwa aikin Bersalam da Kiristoci ke zuwa. Mafita wannan ƙungiyar da ta ɗauko wani babban hikima, wani babban aiki na a yi ƙoƙari, Hajji ta ɗauko babban aiki cewa a fara taro na ƙarawa juna ilimi, irin haka zai dawo da al'adunmu. Na biyu, ƙoƙarin mu tilasta harsunanmu, harsunan iyayenmu mata, harsunan iyayenmu maza, ya zama shi ne harsunan da aka koyar da mu.
Ɗalibai mata da maza na daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro.
Shi ne a san cewa muna da al'ada a baya masu kyau. Na biyu kuma mu duba cewa me yasa muka abinci ta barbare, sai na muka kauce, to za mu iya komawa ba mu gyara. To kaga kin ga irin wannan hanyar zabe.
Allah abubuwa da dama, musamman ma wajen yadda tarbiyya take kasantuwa a cikin zamantakewa, da kuma yadda ka abinci suka muna na gargajiya, don wasu gaskiya da dama ma wasu ban san su ba.
Abubuwa da yawa, saboda idan ma za a ce lissafa su zame gaskiya ba za su lissafa ba, saboda the thing is just very interesting. Mun karu da shi sosai kuma mun ji daɗi. Mun koyi abubuwa da yawa game da al'adunmu, abubuwan ma da ba mu sani ba, sai yadda iyaye da kakanninmu suke yi.
An kuma baje kolin kayayyakin gargajiya, inda da dama matasa ba su san mafi yawa daga cikinsu ba. An kuma gudanar da waƙoƙi na zubi da na gargajiya da ke bayyana al'adar Hausawa. Baraka Bashir, VOA daga Kano, Nigeria.
To a gaida Baraka Bashir, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.6 da ta afku ta girgiza tekun Caribbean a kudancin tsibirin Cayman. Tsibirai da ƙasashe da dama sun buƙaci mutane da ke kusa da gabar tekun da su yi ƙaura zuwa ciki, amma hukumomi a wasu wurare daga baya sun ɗage gargaɗin tsunami da suka sanar tun da farko. Girgizar ƙasar ta afku ne da misalin ƙarfe 6:23 na yamma agogon yankin da tsakiyar teku, kuma tana da zurfin kilomita 10, inji USGS. Wurin ya kasance mai nisan kilomita 209 kudu maso yammacin garin George a tsibirin Cayman. Cibiyar gargaɗin tsunami ta Amurka ta ce babu sanarwar tsunami game da babban yankin Amurka, amma ta ba da shawarar tsunami ga Puerto Rico da tsibirin Virgin Islands, wanda daga baya aka soke. A ranar Asabar ne gwamnatin Somalia ta aike da kakkausan gargaɗi ga 'yan kasuwa da ɗaiɗaikun mutane da ke biyan kuɗin toshiyar baki ga ƙungiyar Al-Shabab. Tana mai cewa za a yi amfani da cikakken ƙarfin doka kan 'yan kasuwa da ɗaiɗaikun mutane da ke biyan ƙawar Al-Qa'ida da suke gabatarwa a dunƙule. Ministan tsaron cikin gidan Somalia Abdullahi Sheikh Ismail da ministan harkokin addini Muktar Ali Robo sun bi sahun babban lauyan gwamnati da mataimakin ministan yaɗa labarai a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a Mogadishu. Sun ce duk wani ɗan kasuwa da aka samu ya biya ko kuma haɗa kai da Al-Shabab ta kowace hanya zai fuskanci hukunci na shari'a, ciki har da kwace izinin ciniki da gwamnati ta ba su. Kada ku bar dukiyarku ta lalata rayuwarku, domin jami'an tsaro sun shirya tsaf domin ɗaukar mataki kan duk wanda ke yunkurin haɗa kai da waɗannan ƙungiyoyi, inji Minista Ismail.
Muhammad Hafiz Baballe ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar, kuma za a iya samu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma a duk lokacin da ake so za a iya shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. To yanzu a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 10:12 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Tsangoma ko cin mutum yiti ba shi sauyin na dan jarida.
Masu sauraro, barkanku da sake dawowa shirin dandalin 'yan jarida na sashen Hausa na muryar Amurka da ke duba muhimman lamura da suka ɗauki hankalin kafafen labaru. A sabon shirin za mu duba shirin babban taron nan na alarammomi da za su zo nan Abuja don yin karatu, sai mu shiga helkwatar ECOWAS inda tuni kasashen nan na AES suka sanar da ficewarsu daga kungiyar ta ECOWAS. Daga nan za mu duba kama Farfesa Yusuf Usman wanda yanzu haka yake gidan yarin kuje. Ina tare da Al-Mustafa Haji Sufi, shahararren mai sharhi a yanar gizo, sai kuma Saminu Sani Azare na gidan rediyo da talabijin na Liberty da ke nan Abuja. Malamai, barkanmu da dawowa wannan shirin. Bari mu fara da Saminu Sani Azare. Saminu, me za ka ce? Gashi nan dai ana ta cece ku ce kan wannan gagarumin taro da za a yi na karatu daga alarammomi, wanda ake sara alarammomi 30,000 za su shigo nan Abuja.
Wannan taro na Qur'ani Convention wanda ake saran alarammomi kusan 30,000 ne za a gayyace su daga sassa daban-daban na fadin kasar nan domin a gudanar da taro na bita na Al-Qur'ani mai girma. Muna iya cewa wannan shine karon farko da za a gudanar da wannan taro mai girman gaske a nan birnin tarayyar Najeriya na Abuja. Ba za a ce taron ba shi da muhimmanci ba, yana da muhimmanci kwarai da gaske wajen bitar Al-Qur'ani, wajen haɗa kan alarmomi, wajen jawabai da za su ƙara wa alarmomi kima da daraja, su ma a kan kansu su a nuna musu suna da kima da martaba a idanun duniya da sauransu. To amma ba nan gizo ke saka ba, yadda cece ku ce da baibaye batun wannan a taro na Qur'ani Convention, wanda ana ganin cewa tamkar an shirya tare ne domin nuna goyon baya ga hukumomi ko kuma ita wannan gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu, wanda aka zargin cewa wani jami'in gwamnati shine a ta bayan fage zai dauki nauyin shirye wannan taro. A kowane lokaci ya kamata ya zama na cewa su malaman addini suna kokarin ganin sun janyo hankalin jami'an gwamnati ko kuma hukumomi wajen gudanar da ayyuka yadda ya kamata, wajen sauke nauyin al'umma da ya rataye a wuyansu, kamanta gaskiya da adalci wajen gudanar da harkokin yau da kullun, ba wai mara musu baya ba, ko kuma a kowane lokaci su ta kokarin ganin cewa suna kare manufofin gwamnati. Su malamai iyayen al'umma ne, shugabannin addinai ne, ya kamata ya zamana cewa a su daina yin wasu abubuwa da za a ringa ganin kimarsu tana zubewa a idanun duniya.
Al-Mustafa Haji Sufi, kai ko da yake kana da tsangaya duk da gashi kana harka irin ta 'yan jarida, me zaka ce kan wannan taro? Yana da muhimmanci.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na soyayya kaya ni abin da zan ce akan wannan taro mai albarka. Taro ne wanda kusan ya kamata duk wani mai sha'awa, duk wani mai kishin ƙasa, ko kuma duk wani wanda ya san lungu ko kuma bangaren karatun Al-Qur'ani, ya san suwaye masu karatun Al-Qur'ani, ya san irin gwagwarmaya da suke yi na rayuwa, kuma gwamnati ba ta lura da su, har yau ya kai matsayin da gwamnati tana iya neman su, ko kuma wasu daga cikin su Allah ya daukaki darajar su suka yi fice a ƙasa har suka iya zuwa kan shugabanni, har suka roki dama shugabannin su zafi ba su dama su zo su yi wannan karatu. To ina ganin alkhairi ne, ko ba komai na farko an sada zumunci, sannan na biyu kuma an hada kokari, an nuna muhimmancin darajar Qur'ani, sannan kuma an daraja masu karatun Al-Qur'ani, sannan an nuna karatun da suke yi wani abu ne wanda yake taimakon kasan da al'umman kasan, sai dai saboda su ba mutane bane masu irin kaman wayewa ta zamani wanda komai za su fito ko ya kai ko bai kai ba su yi ihu su yi waye, su da yake mutane masu zaman lafiya, masu zaman lafiya, shi yasa kusan kaga ba a yi da su a cikin dukkanin al'amura kaman an zamar da su koma baya, wanda kuma su suke dauke da littafin Allah, su suke dauke da abin da yake mai nauyi, wanda manya za a ga mutum zai dauki shekara 20 yana neman Al-Qur'ani da kyar zai haddace Al-Qur'ani, amma idan da zai je ofishin gwamnati a bashi aiki ko mai gadi ba za a bashi ba, sabila da bashi da wani certificate din da yake nuna a bangaren aikin gwamnati shi ya iya, amma kaga mutum ne wanda kuma shi zai yi limancin gari, idan shugaban ma da zai mutu da shi zai ja shi a sallah, komai matsayinka ko kai waye, kuma shi da ya dauko wannan littafin Allah su ne fa suke dauke da aikar Allah da aikar manzansa, wanda kuma suke koyar da addini, wanda kuma ita kasar nan ta da su ta ginu akan addini, ta bai kowane addini dama yayi abin da yake so, matukar ba zai kawo hayaniya ba. To kaga dan haka wannan alkhairi ne kuma ci gaba ne, muna roƙon irin wannan idan ana yi tayu zuwa gaba, su ma makarantar Al-Qur'ani za a samu wani gurbin zama a cikin gwamnati, ya kasance duk abin da za a yi nahi za ana shawartar su, za ana yi da su, su ma a kirkiro musu ma'aikata ta musamman domin ci gaban addini. To wannan an yi, ina gani sun samu nasara insha Allah.
Malamai mu shiga helkwatar ECOWAS da ke nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, wacce ta kara wa'adin wata 6 ga kasashen AES duk da sun sanar da ficewarsu daga kungiyar. Wannan da ya nuna kasashen uku sun sa kungiyar ta ragu daga kasashe mai membobi 15 zuwa membobi 12. Saminu Sani Azare, gare ka.
Wato matakin kungiyar ECOWAS na ƙara wa'adin watanni 6 ga waɗannan ƙasashe, wato jamhuriyar Niger, Burkina Faso da Mali, domin su sake dawowa ita wannan kungiya ta ECOWAS, akwai shakka babu tamkar an yi amai ne an lashe, domin kuwa tun farko ita kungiyar ECOWAS ita ta haifar da waɗannan matsaloli wadda ta damalmala al'amura, a domin kuwa lokacin da waɗannan ƙasashe suka yi karan tsayawa tsarin demokaradiyya, suka hambarar da zaɓaɓɓiyar halasacciyar gwamnatin demokaradiyya da al'ummomin ƙasashen suka zaɓa, to kamata yi a bi matakan da ya dace wajen gyara kuskure, ba wai a yi amfani da kuskure wajen gyara kuskure ba. Ba yadda za a yi a yi amfani da kuskure a gyara kuskure. A tun farko ya kamata a nuna halin dattaku, a nuna lallashi, a nuna diplomasiya, domin ko ita wannan kungiya, kungiya ce ta diplomasiya, kungiya ce ta tattalin arziki, ba kungiya ce ta harkar tsaro ba. To ya kamata a ce tuntuni, bai kamata a nuna barazanar za a yi amfani da ƙarfin tuwo wajen dawo da shugabannin da aka hambara a wannan ƙasashe ba. Kamata farko a nuna lallashi, a nuna ƴan uwantaka, mu rungumi waɗannan ƙasashe hannu bibbiyu, mu nuna cewa ƴan uwanmu ne, mu nuna cewa duk abin da ya shafe su ya shafe mu. Ba wai ita kungiyar ECOWAS irin matakan da ta ɗauka domin yin barazana ga waɗannan ƙasashe, musamman ma jamhuriyar Niger, ana ganin bai rasa nasaba da kare muradu na manyan ƙasashen Turai, wanda kusan shi ne ya haifar da waɗannan matsaloli da ake ciki. Cewar waɗannan ƙasashe guda uku koma baya ne ga ita kanta kungiyar ta ECOWAS. Ya kamata a yi nazari, kuma ya kamata wannan ya zama izina ga sauran al'umma da sauran kungiyoyi da kuma kasashe na duniya cewa ba a gyara kuskure da kuskure. Kowane lokaci amfani da diplomasiya ake wajen gyara abubuwan da ake ganin sun lalace.
Al-Mustafa Haji Sufi, in mun duba kasashen nan kamar yadda masu sharhi ke cewa, ba su da iyakar teku, wato Nijar, Burkina Faso da Mali. shin za su iya rayuwa ba tare da sauran kasashen na Afirka ta Yamma ba?
To gaskiya ni a kikkiawan tunani na da yanda naji al'umma suna faɗa da kuma al'amarin da suke tafiya, wannan ficewar wakilan kasashe guda uku a cikin wannan kungiya ta ECOWAS ba ci gaba bane a gare su, su kansu illa dai sun yi kaman wani abin da Bahaushe kan ce ne, sun fi karfin al'umman kasan su, kuma wani irin yanayi ne suka shiga na tsarin san zuciyar su na tsarin mulkin soja, ba tsarin da kusan talakawan kasan suke so ba. Sun hamɓara shugabanni na siyasa, sun zama da su ne shugabannin kuma dole abin su, kuma dama a tsari irin na jagorancin soja kusan sai abin da yake so ba abin da al'umma suke so ba. To da haka ni ina ganin akwai ci baya, akwai koma baya, ba ma kawai bangaren ruwa ba, ko bangaren tattalin arzikin su, ko bangaren yarka da suke aiki da suke neman sai sun canja abubuwa da dama wanda sun maida kasashen su sun koma baya ne. A gaskiyar magana ni da za su bi ta ra'ayina, mu da dama al'umma suna ganin da su yi hakuri su hada kansu su zo su shiga wannan kungiya ta ECOWAS suke ciki, fitan su babu alkhairi, fitan su babu wani alheri a ciki illa koma baya. Abinda kuke daure a tsintsiya madaurin ki daya kasashe 15 yanzu kun koma kalilan ku uku, dole ku sai kun nemi tallafin wasu abubuwan. Kuma abinda ake saukaka muku shi ko ta bangaren kuɗi, ko ta bangaren fasfo din shiga kasa, ko ta bangaren tattalin arziki, ko ta bangaren kayayyakin abinci, ko ta bangaren kuna ku fito ko ku shigar, to duk wannan dole za su samu matsaloli iri-iri. Ita kuma kungiyar ECOWAS da ta kara musu har watanni wajen 6, ina ganin dattakun shugabanni ECOWAS kuma ina ganin alkhairin su, kuma suna son a ci gaba gaskiya.
Mu ji ga darasin mu na ƙarshe wanda ya shafi kama Farfesa Yusuf Usman, wanda ya saba sharhi kan lamuran yau da kullum ko da yake kan caccaki gwamnati a wasu lamura, kai tun ma lokacin da aka cire shi daga hukumar kula da inshorar lafiya a zamanin tsohon shugaba Muhammadu Buhari. Wasu sun alakanta abun da yawan maganganu da yake yi ne. Saminu Sani Azare ya kake duba lamarin nan ne.
Batun kama Farfesa Yusuf Usman ya haifar da cece kuce kwarai da gaske a duba da irin rawar da yake takawa a lubalantar manufofi na gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu, musamman da waɗanda ake ganin suna yi wa yankin arewacin Najeriya tarnaƙi. To tun farko wannan batu na Farfesa Yusuf Usman, kafin a cire shi ma daga wannan mukami, an ta kai ruwa rana a tsakanin shi da waɗanda suke takun saka da shi, wanda ana ganin cewa fa tsayin dakan da yi ba a yi rubda ciki da dukiyar al'umma ba, shi ya haifar da cire shi daga kan wannan mukami da ake ciki. Kuma tun daga wancan lokacin, in har da gaskiya ne akwai ƙanshin gaskiya akan cewa shi Farfesa Yusuf Usman ya aikata ba daidai ba, ya ci dukiyar al'umma, tun wancan lokacin ya kamata a kama shi a gurfanar da shi a gaban kuliya, ba wai sai yanzu ba da ya zo yana sukan manufofin gwamnati, wanda kuma ko shakka babu ya tamka ya tsaya a makogaren gwamnatin tarayya ne.
Al-Mustafa Jisufi, wasu ma sun fara danganta kama Farfesa Yusuf Usman da irin su Mahadi Shehu da cewa wani yunkuri ne na rufe bakin masu caccaka ko adawa da gwamnati gabanin zaben 2027.
Na farko, duk mutumin da aka kama shi ya kamata a bar shi a baiwa hukumomi na tsaro, a baiwa hukumomi na bincike su yi bincike a kansa, akan abin da ake zargin sa, dan ba a tabbatar da laifi har sai hukumomi kaman kotuna ko bangarorin shari'a sun tabbatar da hukumomi kunci shine mutun yake iya zama mai laifi. Amma wannan kusan bincike ne, kusan ana babu tabbas akai wannan kenan. Sannan kuma shi wannan bawan Allah, gaskiyar magana, mutun ne wanda kasa ta amsa sosai. Al'ummu da dama a cikin kasa suna nuna rashin jin dadin su a bisa kama shi da akai. Wasu bangarorin na kasa kuma suna nuna cewa duk abin da gwamnati za ta yi kokarin da ta kamanta adalci. Sannan wasu bangarori kuma na al'umma suna nuna cewa su masharhanta, masu bayane a kafafen yaɗa labarai musamman na kin gida, wani lokaci suna wuce makaɗi da rawa, ma'ana sukan faɗi kusan abubuwan da ba sa yi wa bangarorin daɗi. Wani lokaci idan caccaka ne aka fara yi gwamnati, sai ga suna abin da har hankali ba zai iya ɗauka ba. Wani lokaci da za ka haɗa su da jami'an gwamnati a guri ɗaya, ka ce su tattauna abubuwan da gwamnati ta aiwatar da kuma koma bayanta, ba za su iya irin wannan caccakar ba a gaban jami'an gwamnati. Su yi bayanan kafafan su, kuma wannan yana ba su dama al'umma su ji su, sabila da wasu daga cikin jama'u sun fi son su ji menene abin rada.
Malamai, a nan za mu dakatar da wannan shiri na dandalin 'yan jarida, saboda yadda lokaci ke hararar mu, in Allah ya kai mu wani lokacin ma dawo da sabon shirin. A madadin Saminu Sani Azare da Al-Mustafa Haji Sufi, naku Nasiru Adamu Ali Kaya da shirya kuma da gabatar, ke cewa mu zama lafiya. Assalamu alaikum.
To madalla, a gaida Nasiru Adamu Ali Kaya. Yanzu kuma lokaci ne da zan karanto wasu daga cikin saƙon da ku masu sauraro kuke aika mana ta email. To sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu da Jau yace Najeriya kenan kasar da manya ke cinye lokacin su sannan kuma su cinye wa ƙanana nasu. Hakika idan har a haka tafiya za ta ci gaba da tafiya to gaskiya akwai ciwon kai mai tsanani ma kuwa Allah ya kyauta. Sai sakon hadin gwiwa da yazo daga Isuhu Makere Madate da Magaran da Sunusu Madate da Magaran da Zainabu Ali Fetufuwa Medet da shugaba Zubair mai matala da Magaran suka ce a gaskiya muna yaba gwamnatin mu ta Jamhuriyar Niger kan yadda take gudanar da tsaro. Hakika abin an samu sauki amma ya kamata mu ma ƴan ƙasa mu ƙara matsakaimi wajen ƙara addu'ar da muke. Hakika ita ce ke tasiri. Allah ya ƙara ba mu zaman lafiya kasashen mu na Afirka baki daya. Amin. Sakonmu na gaba ya fito daga Suleiman Alhaji Buhari mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta Afirka Reshin da Magaran. Ya sallama ya ce ina jinjina gwamnatin mulkin sojan ƙasar mu ta Niger na yin amfani da kuɗin da ta samu daga bankin raya ƙasashen Afirka domin gudanar da wani aiki na kashi saifa biliyan 80 domin magance matsalar ruwa a jihar da Magaran. A gaskiya idan aka yi wannan aikin an gama mana komai domin wannan matsala ce ta dade tana damun mu jihar da Magaran. Kuma kowace gwamnati idan ta zo tana cin alwashin magance mana matsalar amma ba abin da suke yi. Allah ya ƙara wannan gwamnatin ƙwarin gwiwar yin wannan aiki. Amin. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Yakubu Mai Aski Badaraka da Sunusu Madatte daga jihar da Magaran a Jamhuriyar Niger. Su ma suka ce hakikanin gaskiya za mu iya cewa al'ummar jihar da Magaran muna lale marhabin da kuma jin daɗin yadda hukumomin ƙasar mu ta Niger suka ware kuɗi sama da biliyan 80 danganin magance matsalolin ruwan sha da ya zama wa al'ummar da Magaran ƙarfin kafa. Don haka yana da kyau hukumomin Niger wannan abu da aka yi. Masha Allah. Kuma mun gode wa waɗanda suka samu damar aiko da sakonni. Sai a ci gaba da aikowa, za mu ci gaba da karantawa. To dan muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
Ƙungiyar Hamas ta saki ƙarin mutum uku ƴan Isra'ila da take garkuwa da su. Kana ita ma Isra'ila ta maida martani da sakin fursunonin Palestina 183 a musayar fursunoni ta baya-bayan nan a matsayin wani bangare na zagayen farko na shirin tsagaita wuta mai rauni. Wannan ne karo na biyar da aka yi musaya tsakanin Hamas da Isra'ila don fara shirin tsagaita wuta a watan da ya gabata. Wannan dai yana zuwa ne yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke tallatar da shirinsa na mallakar zirin Gaza. Babbar hukumar tsara harkokin tattalin arziki ta kasar Sin ta faɗa a yau Lahadi cewa tana ɗaukar matakai na rage tallafin da ake bayarwa na ayyukan makamashi mai tsafta. Bayan da aka samu bunƙasar kafa na'urorin samar da wutar lantarki mai amfani da rana da iska. Ƙasar Sin ta karya tarihinta na sabbin na'urori masu amfani da hasken rana da ta kafa a shekarar 2024, inda ƙarfin kafawar ya kai kashi 45 cikin 100 daga shekarar da ta gabata. Samni Juma, dan gwagwarmaya ƴancin kai wanda ya jagoranci Namibia samun ƴancin kai daga mulkin wariyar launin fata na Afirka ta Kudu a shekarar 1990, ya kuma yi shugaban ƙasar na tsawon shekaru 15 ya rasu, yana da shekaru 95 a duniya. Ana girmama Nujuma a ƙasarsa a matsayin uba mai kwarjini wanda ya jagoranci al'ummarsa zuwa ga demokuraɗiyya da kwanciyar hankali bayan dogon mulkin mallaka da Jamus ta yi wa ƙasar da kuma yaƙin neman ƴancin kai daga Afirka ta Kudu. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.6 da ta afku ta girgiza tekun Caribbean a kudancin tsibirin Cayman. Tsibirai da ƙasashe da dama sun buƙaci mutane da ke kusa da gaɓar tekun da su yi ƙaura zuwa ciki, amma hukumomi a wasu wurare daga baya sun ɗage gargaɗin tsunami da suka sanar tun da farko. Girgizar ƙasar ta afku ne da misalin ƙarfe 6:23 na yamma agogon yankin da tsakiyar teku, kuma tana da zurfin kilomita 10, inji USGS.
To madalla, masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima da za mu sake da wani sabon shiri na kallabi idan Allah ya yarda. Domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu, sai a ziyarci shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kan madadin Muhammad Hafiz Abdullahi ya taimaka shirin ya zo gare ku, sai Fiona Nduduwa Mai wadda ta haɗa shirin tare da bada umarni, har ma da injiniyan mu na yau Musa'al Santos. Daga nan birnin Washington DC, ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa assalamu alaikum.